بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ta daidai da 9 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 18 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 155 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Fiqh Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, mun yi karatu dangane da ainihin fiqh sira, wato fi ghazwati al-ahzab, wato darussan da ke cikin ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya je yakin ahzab, wanda yake mun takaita bayanan waɗannan yaƙoƙi. Sai da yake wannan ita ce rana ta ƙarshe ta ƙarƙara wannan karatu insha Allah, sai mu ɗan ainihin yi jirwaye mai kamar wanka. Wannan yaƙi an kira shi da Ghazwatul Ahzab ne saboda ƙungiyoyin kafirai gaba ɗaya sun ainihin ba da goyon baya ga wani babban kafiri fitinanne Bayahudi mai suna Huyayyu ɗan Akhtab, akan a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan goyon bayan da suka bashi shi yasa suka zo suka ainihin yi sansani suka kewaye a Madina. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara sahabbai suka yi shawara. Dattijo Salman al-Farisi ya ba da ainihin shawara ga yadda za a yi. Yace su in haka ta same su suna haƙa rami ne babba, sai su zagaye garin kuma sai su kewaye ramin da ainihin sojoji da jami'an tsaro waɗanda za su hana wani da zai iya tsallakowa ko haurowa. Aka karɓi wannan shawara, aka yi aiki da ita a aikace. Muka ji cewa wannan yaƙi a watan Shawwal ne, wata ainihin shekara ta 5 wato ta musulunci kenan. Yau in ka lissafa, yau shekara 1429 da yin wannan yaƙi, wata guda ne kusan za a ce babu kenan a wannan lissafi. To haka dai ainihin Allah madaukakin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya bashi nasara ya kuma tarwatsa waɗannan rundunoni na kafirai. Muna cikin karatun ainihin darussan da ke cikin wannan tarihi mai albarka, mun karanta har zuwa na 13. A yau malam ya ce mana ar-rabi'atu ashra, darasi da kuma fa'ida ta 14 daga cikin darussan da muke ɗauka a cikin wannan tarihi. Kana li hadhihi al-ghazwati nata'iju tayyiba, wannan yaƙi ya zo wa annabi da kyakkyawan sakamako. Faqad radda Allahu al-kuffara bi ghayzihim lam yanalu khaira, kaga dai wannan kafirai ko kuma waɗannan kafirai Allah ya maida su cikin baƙin ciki, ba su ci nasara ko kaɗan ba, ba su samu alheri ko ɗaya ba. Mana kamar yadda suka zo haka suka koma, sai asara da baƙin ciki da suka koma da ita. Faqad ijtama'u fi jam'in, sun haɗu a wata matattara, lam yakunu liyajma'uhu illa bi juhdin, wanda ba zai yiwu wani ya iya tattara su ba sai ya sha wahala ƙwarai da gaske, amma su da kansu suka ainihin tattara kansu a ainihin wannan irin matattara ne. Wa mashaqqa, wani ba zai iya ainihin hada su ba sai ainihin a cikin kunci. Qad la tutahu lahum, wanda yake irin wannan damar ba za ta taba samuwa gare su ba, ko kuma ba za ta iya samuwa gare su ba su hadu. Amma a wannan lokaci, saboda makirci da suke so su yi wa musulunci, sai suka daure da wahala da kunci, suka yi ta raba goron gayyata, kuma aka zo aka taru din gaba daya. Wa ma'a zalika, tare da haka adu suka koma gida. Wa lam yuqtal min al-muslimina siwa sitta, cikin musulmi kwaya shi da rak aka kashe yuqabiluhum salasatu qatla min al-kuffar fihim su kuma sai aka kashe musu ainihin kafirai guda uku fihim farisuhum har ma da jagora daga cikin su amr ibn abdud فهذا الجمع الكبير ما له يجي كذا إلّا أن تارو ببن تارو دكافر يسكي الذي بلغ عدده عشرة آلاف وندئك سنكي ومتندبوما كانت نتيجة جهود العودة خاسرة كانت نتيجة كوكما كانت نتيجة جهودها عود العودة خاسرا خائبا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم ما ليتي فهذا الجمع الكبير الذي بلغ عدده عشرة آلاف وانن إلن تعروب الضاء وانن يكسنكي كافر دوبو قوما كانت نتيجة جهودها العودة خاسرا خائبا sai ya zama sakamakon duk wannan wahala da suka yi to sun koma cikin asara da tabewa walizalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace al'ana naghzuhum a yanzu kuma fato mu ne zamu yake su wala yanzunana ba za su iya yakar mu ba nahnu nasiru ilaihim mu ne zamu rinka bin su ko kuma muna tafiya muna kai musu farmaki abinda wannan gaba take kokarin nuna mana a takeice shine kaga ada dede ne suke zuwa yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun za a rinka samun matsala wajen in wannan yaje ya buga da manzon Allah ya sha wahala to in yaje ya ba wancan labari ko kuma wancan ya samu labari abinda zai fahimtar da wancan ko kuma abinda shi wancan zai fahimta haba aida kai kaza haba aida muni to yanzu da Allah ya nufi gaba ɗayan su su gamsu cewa ba za su iya da musulunci ba sai suka taru gaba ɗaya a wuri guda sai ya zama an yi musu kop ɗaya gaba ɗayan su yanzu kowa yana da yaqinin cewa abin da ya faru ya gani a idan shi to daga wannan kaga ko babu wanda zai sake kawo musulunci farmaki a lokacin ne manzo Allah yake cewa to yanzu kam sai dai fa kuma mu mu yake su ba dai su su yake mu ba الخامسة عشرة درسين قوم شابير واندشيني نقر شيد دقا تكين درسا دمالا كي كرنت الدمو اوانا اللتاف يا دركشم وانا ياكين احزاب ان امر المشركين مهما ظهر الامر المشركي دي يد قلتي دي يد سكا اي حدا كي كي جننسو كو انهم في جتماء ويكنا جننسو چي واسنتا لولي واتفاك كما كنا جننسو ويكنسو احدايكي فهم الى الافتراق وفشل قريشه ذاك ذو ذاك ربو وما ذاك غسن تروزي كو كون فهمتا جماعه هكا الامرين يكي شيفا مسلمي كو كونتر ده هنكلنكو كداي ابين ده اكي سو كو كوي مسلمنتي ده غسكي دي وند كو غا ينا حدا كاي دنيي مكو ما كيرتي كو سا مشي ايدو كوانا بيو ذاك جي سن تروزي هكا اهل السنه كو ما كو غاني wannan amma ku tsaya sunna da gaske duk wanda ya tafi zai muku makirci zai hada kai da suwana zai hada kai da suwana kwana biyu za ku ji su ainihin sun tarwatse to amma ko ashirye musulmi suke su musuluncin da gaske to wannan ita ce tambayar da sai an yi shakaki kafin a iya amsa ta ahlus sunnan da gaske suke za su yi aiki da sunnar wannan tambayar tana da wahala amsawa amma in dai har da gaske musulmi za su yi musulunci ba su ainihin wato buƙatar wata barazana ta firgita su saboda ku dubi wannan iyakar tukuru da dagewa da yi da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku dubi a cikin kwana nawa aka yi haka wannan fafarelan rami ku dubi saboda munafikai sun ga su kansu da gaske fa ake wannan abin duk zara jiki suka yi ba a yi wannan yakin ko kwade da munafiki ba saboda al'amarin ya zama kamar yadda muka buga misali ba a sanin macito sai miya ta kare a daidai lokacin da irin wannan ta faru lokacin ne za ku gane su waye suke tare da ku to a lokacin ne kuma Allah zai zo ya rufa muku baya dan haka in dai da gaske musulunci kuke to ku tsaya ku yi musulunci da gaske to duk wasu takaddu da za a buga da duk wani makirci da za a yi, da duk wani abu da za a yi, wallahi tallahi ku sa musu ido. Bayan dan lokaci kadan za ku ji su ainihin a rana. Yanzu abin da kafiran kasan nan suka hada kai suka yi da munafikan cikin mu musulmi, ku sa musu ido kafin 2015 din nan. Ku sa musu ido ku ga abin da zai faru. Kun tuna lokacin da suka hade kai da miyagun malamai da shedanu daga cikin manyan ku yan siyasan ku da yan boko suka zalunce ku, menene ya faru daga baya? Sai ka ji wannan malami kuma ya zo ya kira taro, sai ka ji wannan kungiya wai sun kira taro, wai sun fahimci cewa fa ana son a cuci musulunci. Sai a ce kai da dan uwa ka baka san za a cuci musulunci ba, san da aka miliyan ka ba aka baka, sai yanzu ne abinda aka baka da ta kake zai ci gaba, sai kaga an hana ka yanzu. Dama so ake ka tura mota in ta tashi, shikenan. Saboda haka da ana tara su kafin a yi zaɓe, wani a bashi dubu kaza, wani a bashi miliyan kaza, wani a bashi kaza, wani a bashi kaza. Shikenan yanzu an kai gaci abin da yake samu sai ya ga ya daina samu. A lokacin ne kuma zai je ya kira ku taro ya ce to mutanen nan maciya amana ne, musulunci suke so za su yi fada da shi. Me ma'anar fada da musulunci? Shi ne abin da yake samu yanzu ya daina samu. Shikenan, shi ne kuma ma'anar fada da musulunci. Wai a yanzu ne kuma zai dawo ya ce zai haɗa kai da ku, a yanzu ne kuma ya mai da ku wawaye. Wannan shi ne international policy. Ka lazimci kallon tashoshi musamman na Al Jazeera ta Turanci a yanzu, ka ga abin da yake faruwa. Ka rinka karanta yadda rayuwa take tafiya yanzu. Ka rinka kallon suwa ne ke yakar gwamnatin Siriya a yanzu. Wasu ustazai ne da aka kira su ko suka kira kansu ahli sunna, masu gemu da dagaggen wando, kuma wace ce take goyon bayan su? America. Amma fa ina so ka natsu, a cikin su akwai yan taliban daga Pakistan. Ko shekaran jiya yan taliban sun sanar da cewa ga su nan za su tafi kai gudunmawa daga kasar Afghanistan da Pakistan, za su tafi kai gudunmawar yaƙi ga 'yan uwansu ahli sunna. Haka suka ce a ina? A kasar Siriya, don za su kayar da gwamnatin Siriya. To amma wace ce take mara musu baya a Siriya? Ita ce America. Masu irin wannan gemu da masu irin wannan dagaggen wandan su ne suka fito suka kafa jam'iyya, suka ci zaɓe a Misra, kuma American ta sa aka kore su. Kuma ana sa rai a ji American ta ce ba ta yadda da wannan sabuwar gwamnati ba, lallai a dawo da waccan zababbiyar gwamnati ta demokuraɗiyya. Amma sai ga American ta zo tana cewa sojojin, in dai da gaske sojoji suna son America ta ci gaba da hulɗa da su, to taimar maza ita wannan sabuwar gwamnati ta sojoji ta ainihin kafa sabon tsarin mulki, a sake yin zaɓe, a dawo da demokuraɗiyya. Amma wannan demokuraɗiyya fa ta tafi. Kaga an yi amfani da su, dama abin da ake so kawai su kawar da gwamnatin Mubarak. To shikenan sai a sake dawo da wata gwamnati kuma wadda ita ce dai za ta sake biya wa America bukata. Waɗannan yaran da suke yaƙi a ainihin ƙasashen Mali da sauransu, idan ka dube su da kyau, ba su da bambancin aƙida da tafarki da tunaninsu da waɗancan waɗanda suka yi a ƙasar Libya. Da gwamnatin Gaddafi ta kau, kaga cewa an goyi bayansa sun kafa musulunci? Ba su ba. Ina ma labarinsu yake yanzu? Bi ake ana kama su yanzu, ana ce musu 'yan ta'adda. Amma su ɗin nan fa su ne kuma aka yi amfani da su aka kifar da gwamnatin Gaddafi. A lokacin ana kifar da gwamnatin Gaddafi ta hanyar su ana ce musu freedom fighters, masu neman 'yanci. Waɗannan kuma a Mali ana ce musu mai terrorist. Waɗannan a Najeriya ana ce musu terrorist. Waɗancan Afghanistan ana ce musu terrorist. Waɗancan a ƙasar Siriya ana ce musu freedom fighters. Ku duba ba. Don haka matasa kullum ku rinƙa lura, talakawa ku rinƙa lura, ahli sunna ku rinƙa lura, wani da ya zo ya kawo maka kuɗi ya ce zai gina maka masallaci, ya ce zai gina maka makaranta, ya ce zai ɗaukan maka nauyin ɗalibai ya kai maka su ƙasar waje, mece ce manufar shi? Ka dubi a irin yadda kuɗi suke da zaƙi a wurin masu kuɗi, ka ga mutum ba malami ba, ba ustazu ba, mai askakken gemu da gashin baki mai ruwan ƴan iska yana shan taba ya kira ka cikin falon shi ya ce yana so ya baka kuɗi a gina masallaci, a gina makaranta? Anya zai yiwu da gaske yake musuluncin yana aske gemun yana shan taba yana iskanci da sauransu, amma kuma yana son a gina masallaci? Wata manufa yake so ta tabbata gare shi ta hanyar masallacin? To in kai ɗan bana bakwai ne, ka rinka zuwa wurin ƙwararru waɗanda suka goge sai su rinka baka shawara. Annabi ma abinda Allah ya ce mishi kenan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ka je ka tambayi manzannin da muka aiko kafin kai, shin mun taɓa ba su damar su bauta wani wanda ba Allah ba? Allah ya ɗauki annabi shi ya yi Isra'i da shi a lokacin aka yi wannan tambaya. Allah ya ɗauki annabi shi aka yi mi'raji da shi a lokacin Allah ya rinka nuna mishi annabawa har ya haɗu da annabin da ya fi kowa shan gwagwarmaya daga cikin waɗannan da aka aje su a sama, shi ne annabin Musa. Ya rinka ba shi shawara yana kaiwa da komowa. Shin sa mas'alar ba karatu ba ce, mas'alar ba digiri ba ce, ba mas'alar inda kai karatu ba ne, ba wai kanka ya waye ba. Gogewa da ƙwarewa tana da matuƙar tasiri da kuma amfani a cikin harkar da'awa. Yanzu waɗannan samarin na Siriya daɗi suke ji ana ba su bama-bamai, suna jefawa cikin musulmi, tsakiyar anguwannin musulmi, suna tarwatsa musulmi, don dai a ce ƙasar ta rikice, dole Basharul Asad ya bar ƙasar. Ba kafiri ko ɗaya da ake kashewa, musulmi ne da masallatai ake ruguzawa, don haka musulmi ne suke ta gudu. Saboda mai a ce ƙasa ta rikice, shi kenan. Suna jin daɗi, suna yaga hoton Bashar, suna yin kaza, suna yin kaza, daɗi suke ji, jikinsu yana ƙarfi. Da zaran an kifar da gwamnatin, shi kenan, kuma su a tunaninsu yanzu za su kafa gwamnatin musulunci ne, sai a zo a ce musu a ai ba zai yi a kafa gwamnatin musulunci ba, shi kenan. Sai kuma so su ce to za su ci gaba da yaƙi, sai kuma a ce shi kenan, ƴan ta'adda ne su ne a jiya aka yi amfani da su. Kuma an yadda ga manufarsu suna faɗe, don yanzu suna fitowa ƙarara da gemu, suna fitowa da rawani, da tun suna lulluɓa fuskarsu da suka ji Amerika ta goyi bayansu, ga makamai ana kawo musu, sai suka daina lulluɓa fuskarsu, sun san cewa Amerika ta yadda da su. To sun kasa gane ana amfani da su. Ku kashe 'yan uwanku musulmi, ku rusa ƙasarku, daga ƙarshe kuma a zo a ce ku ɗin 'yan ta'adda ne, kuma abu a yaƙe ku. To ka lura irin waɗannan abubuwan. Don haka duk lokacin da ka ji wani haɗin kai na kafirai, duk lokacin da ka ji wasu 'yan bid'a sun haɗe kai, in dai kai mai gaskiya ne a cikin musuluncinka, kuma mai gaskiya ne a cikin sunnarka, ko kada ka taɓa razana, kar ka taɓa firgita. Sa musu ido, kwana biyu za su tarwatse. Mun ga waɗannan abubuwan a aikace a tsakanin kafirai, mun ga waɗannan abubuwan a aikace a tsakanin 'yan bid'a, tun daga gida har waje, tun daga nesa har kusa, babu inda duk irin waɗannan abubuwan ba su faru ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ya wargaza su. Sannan mafi girman dalili gashi nan, Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma da sharaɗin ya zama ka gaskata wa Allah abin da kake faɗi. الخامسة عشرة درسي نقو مشابير أن أمر المشركين مع ما ظهر أنهم في اجتماع واتفاق فهم إلى افتراق وفشل. فأنا دي يدك دا مشركي دا كافرين سن هذا كي كما سنع تعرض جونا سامس إدغاق سن درقة كما سنوازي. والله جل شأنه يقول في كتابه الكريم الله يكفي وايكي أتكي لتافا شبابا ذلكم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. الله يجي حكا أبن يكي للي دي سند الله مدعوك كين سركي يغا كافري سن هذا كي توزي رونة الدوان نما يكرتي ناسو. فقد اجتمع الكفار من قريش كي كدو بئرن يد كافران قريشا واسك حدو ومن غطفان دا غطفان آوا ومن سائر قبائل العرب da sauran kabilun larabawa da sulaimawa da su dukkan su suka hadu ma'a yahudi banin nadir tare da yahudawan banin nadir wadanda suke su yahudawan banin nadir mun ji cewa qararru ne wa quraiza da kuma yahudawan banu quraiza mawadata ne masu hannu da shuni ga su suna da sojoji da injiniyoyi da masana ainihin fannoni daban-daban suka hadu gaba ɗaya suka hada kansu walakin sur'ana makhtalafu cikin gaggawa kuma sai sabani ya afko cikin su watanazu suka fara jayayya wa adu kha'ibina sai suka koma kasashen su a cikin kaskanci da wulakanci jama'a kun ji karshen tuka-tuka tik inda al'amarin su ya kare kenan zamu zo mu ji kuma yanzu ba da jimawa ba waɗannan yahudawa da suke makwabtan annabi kabilar banu quraiza da annabi ya rubuta takardar yarjejeniya da su ta zaman lafiya suka ci amana menene ya biyo baya su kuma dangane da su shine malam yace al-mabhasu sabi' wuri na bakwai malam zai binciko mana fiqhu sira fi ghazwati bani quraiza tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da manzon Allah ya yaki bani quraiza yaya al'amarin ya faru waɗannan darussa ne suke cikin ainihin wato wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin ga bani quraiza suwa ne ne bani quraiza me suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yaƙe su waɗannan dalilai ne manzon Allah ya dogara da su wajen yaƙar su dalilai na dokokin Allah da ya saukan mishi da dalilai na dokokin Allah waɗanda su kansu bani quraiza sun yadda da su wannan shine karatun da ainihin zamu karanta a wannan wuri insha Allah ta'ala na'am a cewa ne za a karanta wasu ayoyi cikin suratul ahzab eh insha Allah alakar tana nan shi yasa ka ji kai daga kammala a nishi gana malai yace qaddamna fi ghazwatil khandaq mun gabatar da bayani da muke tarihin yakin khandaq wato yakin gwalalo anna bani quraiza muka ji cewa lallai su ainihin kabilar bani quraiza wato yahudawa kanu ala ahadin sun kasance a bisa alkawari ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama thumma lamma tajamma al ahzab sai dai kuma lokacin da kungiyoyin kafirai suka hada kai akan za su yaki manzon Allah aqna'ahum huyay ibn akhtab huyay dan akhtab sai yazo ya ainihin tattauna da su kuma ya gamsar da su bi an yanqudu ahdahu cewa su warware alƙawarin nasu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama alƙawarin da suke tare da manzon Allah su warware wa yuzahiru al-ahzab su je kuma su hada kai da waɗannan kungiyoyi ala harbi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama abisa ya kar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kunji inda alakar yakin ahzab take da yakin ainihin bani quraiza hakikanin al'amari duk lokacin da ka zo ba da tarihin ghazwatul ahzab to dole ana son a ji karshe sai ka dira akan yakin ainihin bani quraiza dan suna da alaka domin yakin ahzab shi ya haifar da yakin bani quraiza to sa'annan kuma yakin bani quraiza ba zai yi shi kuma haka siddan kai tarihin shi ba sai ka hado da yakin ahzab shi yasa ba ku ga duk malaman tarihi in suka zo ko dai su hada su gaba daya ma su yi tarihin gaba daya ko kuma in har sun ware ahzab to ana gamawa sai kuma ka ji ainihin an shiga dangane da yakin bani quraiza idan ba ku manta ba na bayyana muku yadda ainihin anguwar bani quraiza take misalin anguwar bani quraiza jama'a kamar zaria city ce nan tamu fa ka dauka kamar ita ce birnin madina da kuma gwargwaje wacce tazara ce tsakanin zaria city da gwargwaje me kake tunanin tazarar muciya da dogarawa a sabon gari local government nan zaria kaga ita tazarar kadan ce me kake tunani tsakanin cikin garin Kaduna da Kawo kaga tazarar kadan ce ma'ana gari ne wanda da zaran ka fita cikin Madina sai ga su to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi yarjejeniya da sauran kafiran cikin Madina sai ga to ai waɗannan duk da yake ba cikin ƙwaryar garin suke ba amma kusancin su da cikin Madina ya sa bari a hada su da su saboda dama an yi ne saboda neman zaman lafiya to in har ka hada kai da mutanen cikin gida domin a zauna lafiya to waɗannan da ke jikin katangarka ya kamata su ma ka hada kai da su saboda haka annabi ya jawo su sai aka shigar da su cikin yarjejeniya to amma da wannan shedani fitinanne marasan zaman lafiya huyayyu dan akhtar ya tinkaro su sai suka ji tsoron wannan masharranci in suka saurari maganar shi fa zai ja musu bala'i sai suka rurrufe kofofin garin amma yayi ta magiya yayi ta mita yayi ta hori ta bayan gari har sai da suka ainihin lausasu suka bude mishi kofa suna sauraron shi shikenan abinda suka tsoratan sai gashi sun je sun hada kai da shi to me yazo ya faru abinda suka tsoratan shi ya afku gare su aka je yaki ya kare da yaki ya kare huyayyi dan akhtab kamar yadda zaka zo ka ji yanzu-yanzun nan ai ya kamata ya gudu ya koma kauyen su amma sai tsautsayi sai ya ja shi sai ya zo sai ya samu mafaka cikin kabilar Bani Quraiza sai ya koye a nan dan zatan da ike yi za a bi shi a neme shi a garin su sai ya badda sawu sai ya dawo cikin garin Bani Quraiza sai ya ainihin koye yan sa'o'i kaɗan da dawowa annabi sai kuma ka ji annabi ya tafi Bani Quraiza sai aka kewaye garin kaga haddawa kenan hadda huyayyu dan akhtab fitinan ne shine malam yace fama ajda zalika anhum shay'a wannan hadin kai bai jawo musu wata riba ba bai amfanar da su da komai ba wa adal ahzabu wa banu quraiza bil khusran sai ainihin dukkan kungiyoyin kafiran nan suka koma cikin asara da tadewa haka su ma banu quraiza suka koma cikin asara da tadewa kama qala allah ta'ala anil ahzab kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi dangane da kungiyoyin kafirai Allah yace waradda Allah alladhina kafaru bighayzihim Allah madaukakin sarki ya mayar da waɗannan kafirai suka koma kasashen su da bakin cikin su lam yanalu khaira basu hadu da alheri ba ko kadan wa kafa Allah almu'minina alqital Allah madaukakin sarki ya lamince wa mu'minai wannan yaki mu'minai basu yakin ba Allah da kanshi shine ya musu yakin wa kana Allah qawiyan aziza Allah mai karfi ne kuma Allah buwayayyen sarki ne kaji abin da Allah ya fadi dangane da kungiyoyin kafira amma an bani quraiza dangane da bani quraiza kuwa fa qala ta'ala fihim ga abin da Allah madaukakin sarki ya fadi game da su Allah ya ce wa anzala allazina zaharuhum waɗannan da suka ainihin goyi bayan su to anan sai ka rinka fahimtar yadda qur'ani yake wa anzala allazina zaharuhum allazina su waɗannan kafirai min ahlil kitabi na ahlil kitabi sune bani quraiza kenan allazina zaharuhum waɗanda suka hada kai da waɗancan kungiyoyi su kuma sai Allah madaukakin sarki ya fito da su min sayasihi daga cikin ganuwar su sayas ganuwa Allah madaukakin sarki ya fito daga su da ya fito da su daga ainihin cikin ganuwar su wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba sannan Allah ya zuba tsoro a cikin zukatan su taqtuluna wa fariqan ko wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna Allah ya dawo yana magana da annabi da musulmi cewa kuka waye gari kuna kashe wasu daga cikin su wa ta'siruna fariqa kuma kuna daure wasu daga cikin su wa awrasakum ardahum daga karshe Allah ya gadar muku da kasar su wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su gonaki da dabbobi wa ardan da ma wata kasa wanda lam tata'uha wato gari ne wanda ike ba ku taba taka shi ba musulmi ba su taba zuwa sun kai yaki garin ba amma kuma Allah madaukakin sarki ya mallaka musu wannan gari wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira dan haka Allah ya kasance mai iko ne akan komai abinda Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kasar ba ya katta kuka je kuka yi ba amma Allah madaukakin sarki ya ba ku nasara akai sai gashi kuna kashe wasu kuna daura wasu kun kwashe dukiyoyin su da iya ainihin wato gidaje da kasashe ita wannan kasar kasa ce wadda Allah madaukakin sarki ya mallaka muku ya danka muku ba tare da kun je ne domin ainihin yaki ba wannan shine takaitaccen tarihin da kuma alakar yakin Ahzab da yakin Bani Quraiza ina fatan jama'a sun fahimta to yaya abin ya faru wannan share fage ce ga yadda abin ya faru malan yace lamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila almadina yayin da manzon Allah ya dawo madina ba'da ruju'il ahzab bayan wadancan kungiyoyin kafirai duk sun juya sun gudu kasashen su lam yakun illa an wada'a silahahu annabi na dawowa sai a jama kamin shi faja'a jibrilu alaihi salam faja'ahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibril ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala yace a wada'a silah ai kai har ka aje makami wallahi na rantsa da Allah innal mala'ikata lan tada aslihataha mala'iku da suka taya ka wancan yaki na ahzab to su kan basu aje nasu makamin ba fanhab biman ma'aka ila bani quraiza mala'ika jibril ya ce wa annabi tashi kai da waɗanda ke tare da kai ku tunkari bani quraiza fa inni sa'irun amamaka ina gabanka uzalzilu bihim husunahum zan rinka girgiza musu wannan garuna su wannan katangata su wannan garin zan rinka girgiza garin wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba sannan zan rinka jefa tsoro a cikin zukatansu fasara jibrilu fi mawkibihi jibrilu sai ya tashi a cikin ayarin shi minal mala'ika na mala'iku ya wuce gaba annabi yana biye da shi a baya wa an Anas radiyallahu anhu qala Anas Allah ya kara mishi yarda ya kara bayani da cewa ka anni anzuru ila al-ghubar saqi'an fi ziqaq bani ghanam yace kun ga a yanzu da nake ba ku labari ina iya tuno lokacin da naga tashin annabi da shi da sahabbai kura ta turnike tana bullowa daga lungunan bani ghanam wato anguwannin da ke kan hanya daga Madina zuwa bani Quraiza Anas sai ce sai kawai sai muga kura ta turnike to shine Anas sai yake cewa a yanzu da nake ba ku wannan labarin kamar ma ga kurar ina gani ta turnike wato na iya tuna abin yana nan a cikin tunanina kun gane mawkibi jibril yace ainihin wato ayarin mala'ika jibril hina sara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzon Allah ya kama hanya ila bani quraiza ya tafi wurin kabilar bani quraiza kun ji hadisin ainin Anas kenan yana nan a cikin Bukhari wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda shi ko ce waye qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawm al-ahzab ranar da akai yakin nan na ahzab manzon Allah ya ce la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza saboda ai gargawar tafiya manzon Allah ya ce kar wanda ya sake sallar la'asar sai a cikin anguwar bani quraiza fa adraka ba'dhum al'asr fi at-tariq sallar la'asar ta riski wasu suna kan hanya ga annabi ya ce kuma ka ai sallar la'asar sai an je wannan anguwa fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin waɗanda sallar la'asar ta riska a hanya sai suka ce la nusalli hatta na'tiyahum ba za mu yi sallah akan hanya ba sai mun je anguwar bani quraiza wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce bal nusalli mu za mu yi sallah anan kan hanya lam yurid minna zalika annabi ba yana nufin lallai ilallah sai mun je cikin anguwar ba annabi yana nufin mu yi marmaza mu tafi ne shine ya faɗi wannan magana fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga irin fahimtar da sahabbanka suka yi wannan ya fahimci maganarka kana nufin lallai ilallah sai a cikin anguwar a daidai lokacin da wancan kuma yake nufin yake fahimtar kana nufin kawai ai sauri ne akai falam yu'annif ahadan minhum manzon Allah bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba domin wannan yana daga cikin sabani wanda yake ba karo yake da juna ba dan haka annabi bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba wannan hadisi ma yana nan ainihin cikin sahihul bukhari وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3000 مقاتل من الله يبسو جوجي دبو أكو معهم 36 فرسا سنة تالد دواكي 33 كنجي 33 ندواكي سوني كواكا كما يدن اتشي صورة فيها كيبا ميني سابا نعم 36 دواكي 36 اما كاكا سو جوجي فا dubu uku to kaga mafi yawancin sojojin a me suke a kasa saboda me saboda dama ba nisa bane kuma sojoji ma suna tafiya daga Kaduna zuwa Gariya to a kafa balle ai wannan tafiya kawai zuwa bayan gari ne mutum 36 ne kawai akan doki wa daraba al-hisar ala bani quraiza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kewaye bani quraiza bida 10 laila kwana 11 abu shine na ga muku wasu malaman tarihi suka ce kwana 17 warad Allah Huyayya ibn Akhtab hatta jaa wa dakhala al-hisn Huyayya dan Akhtab din can wancan sheidani fitinan ne mai haddasa fitina ya dawo a guje yazo ainihin wato ya shiga cikin wannan abin nan wannan ganuwa ta bani quraiza kaga sai aka ce wa raddallahu Allah ne ya dawo da shi dan kasancewa Allah ne yake taya musulmi aiki wa qadhafa Allah fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu kamar yadda Allah ya fadi kamar yadda kuma muka ji a cikin wancan jawabi wanda ya zo cikin hadisin Jibril Jibril ya ce zai je ya jefa tsoro a cikin zukata kenan Allah ya umarci mala'ika Jibril ya je jefa tsoro a cikin zukatansu واشتد عليهم الحصار الإواتي ثنني أكنسو فطلبوا أن يبعث كو فطلبوا أن يبعث إليهم أبا لبابا ابن عبد المنذر سيسكا نيمي أتورو مس أبو لبابا أن عبد المنذر تكين صحابي سكا ليكو دا كان كتنغسو سكا تي دو الله سنة سنسيما غنا دواني wanda kamar yadda muka faɗi shi da ma asali dan garin ne amma ya musulunta don Allah musulmi ku saurare mu mana ku turo mana wani muna so zamu yi magana da shi liyastashiruhu domin wai su tattauna da shi su nemi shawarar shi fa azina lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa atahu sai manzon Allah ya mishi izini yace je ka saurare su me suke cewa falamma ra'awhu yayin da ainihin suka ganshi qama ilaihi ar-rijal sai mazajensu suka miƙe zuwa gare shi wajahasha ilaihi nisa mata kuma suka je suka yanyame shi wasu biyan da kananan yara yabkuna fi wajhihi suna ainihin kuka a fuskar shi yana ji yana gani mata da yara suna ta kuka mazaje kuma suka taso za su yi magana da shi faraqqa lahum to sai ya ji tausayin su wa qalu suka ce ya abalu baba baban lubabatu atarana nanzilu an ala hukmi muhammad kana ganin cewa mu yadda da hukuncin Muhammad tambaya suke mishi ma'ana kai namu ne duk da yanzu ba addinin mu daya ba amma dai hannu ba yankewa ba ribewa a yanke ayar yanzu wannan abu da muka yi mun san karshe Muhammad zai zo ne ya ce mu tattauna kana ga idan Muhammad ya faɗi wani hukunci akan mu yadda da shi shine qalu ya abalu baba atarana nanzilu ala hukmi muhammad baban lubabatu kana ganin mu yadda da hukuncin da muhammad zai mana qala na'am yace yi wa ashara bi yadihi ila halqihi innahu dhabah amma fa sai ya nuna musu da hannun shi cewa amma fa yanka ne ya nuna musu shine hukuncin qala abu lubaba lubaba ko abu baban lubabatu daga baya kuma sai ya ce fa wallahi ma zalat qadamaya min makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasuluhu ina fada musu wannan magana kuma kafafuwa na basu gushe daga inda nake tsaye sanda na fada musu ba sai na gano cewa ashe kuma na ci amana Allah da manzon Allah na ha in ci Allah ai an sun nemi ne in zo su yi shawara da ni tunda sun shawara da ni na ba su me ya kai in faɗi abin da zai faru ya ce to tun ina tsaye a wurin sai na gane na ha'inci Allah da manzon Allah sun man talaka abu lubaba baban lubabatu ya kama hanya ala wajihihi nan take walam ya'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bai koma wurin manzon Allah ba حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده يجي مسلات النبي يسام وتدرك جماعة سيد أورا كنشي يجي طوري ومن زن الله كنشي ده كنشي كوي يا إلي في دن هكا بكوم أور من زن الله بس يزوي سام إجي كوي يطورا كنشي ده زن الله صلى الله عليه وسلم وقال إيتي لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعته بزن تاشي ده قوانا مريد نطورا كينا بحسي الله يا في من ليفن دني وعاهد الله كما يو الله القواري الله أطاء بني قريظة أبدا شوى حر أبدا بذن ساكي شقاقل بني قريظة ولا أرى في بلد دون كرما أساكي جنينا أجتموان قلي خنت الله ورسوله فيه أبدا كرما أساكي جنينا أجتم قلين لنها إن شاء الله لمن زن الله نها كبيلة بني قريظة أنقوسوا بذن ساكي شقاقل حر أبدا قال ابن هشام ببن مالم تاريخي الإمام ابن هشام يفتي شيء فأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة يتي ببن مالم سفيان الثوري يسامو دق مالمينش إسماعيل دن أبو خالد شيكو دق عبد الله دن أبي قتادة Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar game da Abu Lubaba Allah yace ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula ya kumu mine kaku ha inci Allah da manzon shi wa takhunu amanatikum in kuka haka sai zama kun ci amana kanku da kanku ne wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani wa antum ta'lamuna ahlinku na sani duk lokacin da kace amanan musulunci kai musulmi kace amanan kanka ne saboda me musulunci ya rushe har da kai kai abin da kake gani in ta gyaru ga wadancan kafirai za a tafi da kai kuje ku binciki cabinet din yar aduwa da suka ci amanan shi wasun su ma har da su suke tafiya har Niger suna karbo asiri ana zuba yar aduwa saboda me in yar aduwa ya mutu suna ganin za ta gyaru Yaraduwan na mutuwa kawai shikenan ana rantsar da wani da wani da wani shikenan su wani da su wani sune suka san malamai da ƴan tsubbu a Niger sai aka kore su tuni aka kore su can na tsince shi a garin su shege ya rike wani dangaje da tarbiyo ya karbi wazifa nace su ma dai ƴan wazifan dan dai ba su da nazari ne da ba za su karbe shi ba yana yau da wani dangaje da tarbiyo yanzu wazifa yake da can bai wazifa ba sai yanzu kaji shedani wallahi ko haka na gani shi shikenan ko na wuce shi kofar gidan shi ya harke kuma yana wani charbi haka ƙaryar banza yo ku Allah kake bi mai Allah zai da kai bayan ka ga wancin amanan musulunci ko kun fahimta jama'a saboda haka ku kiyaye jama'a duk lokacin da zaka ci amanan musulmi akan dan wani abu shi a lokacin tausayi ya kama shi kuma yana ga gwaninta zai musu da haka ya tona asiri karshe kuma shi da kanshi gane yayi ba daidai ba kaji ayar da Allah ma ya mai da sauki fa ka san saukin da Allah ya kira shi cikin mu'mini yace ayyuhallazina amanu wato har yanzu Allah ya yarda mu'mini ne ma da an saka shi cikin munafikai da ya kade ina fata an gane eh dan yanzu faruwa haka ma ta sa ya zana ashe har yanzu Allah yana yi da ni gyarawa yake so in yi kawai qala ibn hisham yace aqama murtabitan sitt layali kwana shida ya zauna a daure ta atihi imra'atuhu fi waqti kulli salatin fatahulluhu lokacin sallah azhar yayi matar shi tazo ta kwance shi hatta ya tawadda yayi alwala wai salli yayi sallah thumma yartabit sannan ya sake daura kanshi hatta nazalat tawbatuhu fi qawlihi ta'ala har sai da aya ta sauka cewa Allah ya yafe mishi Allah yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai wadansu ma wadanda sun yadda sun yi laifi خلطوا عملا صالحا ثم شودن ايكي نغري ني واخر سيئا suka kuma hada da mugun aiki asallahu an yatuba alaihim tabbas Allah ya yafe musu inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne haka baka fassara wannan kaka ce asa an ka ce asa mai yiwa gaba dai ka riki ta fassara shine baka yi amfani da wadancan ruwayoyin sun taimake ka wajen fassarawa ba don surar ko ayat ta sauka ne dan ta bayyana an yafe mishi to in kuma ka zo ka ce asallahu ana sa rai ba ana sa rai bane babu asa ga haƙƙin Allah kawai sai ka ce asallahu an yatuba alaihim tabbas irin waɗannan mutanen Allah ya yafe musu dan haka Allah ya yafe wa Abu Lubaba inna Allah ghafurur rahim ga dilalatul iqtiran nan domin Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne sai a dawo kuma kan suwa sai a dawo kan bani Qurayza thumma inna bani Qurayza nazalu ala hukmi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sai bani Qurayza suka yadda da cewa duk hukuncin da manzon Allah ya dada ma yayi musu sun yadda kun ga sun karbi shawara Abu Lubaba tukenan fatawa sabatil aus sai kabila ausawa ba hausawa ba fa ba haushe kaka ce sunan ka yazo a hadisi da saura tukunan sai yawa ka gane ko wato anan wani kabilanci ne ya tashi a lokacin da annabi ya so zai ijla'in banin nadir za a kashe banin nadir kuntina lokacin da banin nadir su ma suka yi munafinci annabi zai kashe su sai kabila khazraj su ne su ainihin abdullahi ibn ubay sai suka miƙe suka roƙi manzon Allah waɗannan mutane abokan arzikin su ne manzon Allah ya kyale su kuntina to a yanzu kuma banun nadir banu Qurayza Yahudawa su kuma suna da yarjejeniyar zaman lafiya da abota da Aus wato ku dubi yadda abin yake Yahudawa biyu Larabawa biyu to kaga yanzu an faɗi kabila da kabila kenan dan Yahudawa kabila ce sannan Larabawa su ma biyu kabilu ne waɗannan kabilun Yahudawa ɗaya sunanta banu Qurayza ɗaya sunanta banu Nadir waɗannan kabilun Larabawa ɗaya sunanta Al-Aus ɗaya Al-Khazraj waɗannan Yahudawa kafirai ne waɗannan Larabawa musulmi ne amma ita yarjejeniyar sun kulla ta ne tun kafin musulunci ya zo Balarabe yana buƙatar ɗauki daga wani wanda ba irin shi ba saboda haka Aus suka kulla da bani Qurayza Khazraj suka kulla da banin Nadir to banin Nadir su ne Yahudawan farko da suka fara wa manzon Allah laifi manzon Allah zai sa a kashe su sai Khazraj suka tashi suka ce ya manzon Allah waɗannan mutane abokan arzikinmu ne tintini tun kan ka zo garin nan kai mana taimako a kore su dai sai manzon Allah sai karbi a kore su sai aka kore su yau kuma sai ga tsautsayi ya fado kan banu Qurayza sai kuma Aus su ma da ke tare da manzon Allah su ma sai suka tashi suka fara roƙon manzon Allah ina fatan kun fahimci yadda tarihin yake shine lokacin da su waɗannan banu Qurayza suka yarda cewa duk hukuncin da manzon Allah ya soye musu fatawa sabatil aus sai kabila ausawa aus sai suka ainihin yi tsalle ila rasulullah suka tafi wurin manzon Allah yaltamisuna minhu al-ihsan suna neman manzon Allah ya kyautata ila khulafa'ihim ya kyautata wa abokan zaman lafiyansu da alƙawarinsu bani Qurayza an fahimta kama ahsana ila bani Qainuqa kamar yadda manzon Allah ya kyautata wa bani Qainuqa ba wato kun ga ba banin Nadir bane kamar yadda na faɗi banu Qainuqa sune Yahudawan da waɗancan ainihin Khazraj suka yi alƙawari da su ma'ana khulafa'a al-Khazraj kamar yadda ya manzon Allah ka taɓa kyautata wa banu Qainuqa ko kun fahimta to yanzu mu ma ga kuma yanayi ya zo abokanmu kuma tsautsayi ya hau kansu to mu ma ka yi mana wannan mutunci ka kyautata musu فقال صلى الله عليه وآله وسلم في من ذن الله يتي ألا ترضون أن يحكم فيهم ها؟ ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم تتند هكني كو أوس كنا روقونا إن جالي سكو تزاقوا يدأن زاقوا وندق تكين دتاوانكو يمسو كنشي قالوا بلا سيسكة من يدأ kun fahimci yadda manzon Allah ya musu shikenan ni yanzu na janye hukunci na amma kun yadda in nemo wani daga cikin mutanen ku dattawa yayi hukunci akan su sai suka ce eh mun yadda kala sai manzon Allah ya ce fa baka ila Sa'd ibn Mu'adh to wannan hukuncin wanda zai yi shi shine Sa'd dan Mu'adh kalu sai suka ce qad radina mun yadda to ina son ku dan rinka hada yadda manzon Allah yake ayyukan shi manzon Allah is very brilliant karkace gyarana kai dan boko karkace in ce was manzon Allah ba was bane manzon Allah is very brilliant because his speeches wisdoms are still in existence maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayayyu ne har yanzu dan haka manzon Allah yana da matukar hazaka ba wai manzon Allah yayi hazaka ba har yau har gobe karanta maganar shi zaka ga hazakar dan haka suka ce aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna fa immatu sahya jahilai tinkan su mutu matattu ne malamai ko sun mutu suna da rai to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka dubi yadda yake hada abubuwa kuntina lokacin da manzon Allah zai tura mutanen da za su tabbatar mishi Banu Qurayza sun ci amana ko ba su ci amana ba kuntina ya tura suwa mutane hudu daga ciki akwai Sa'ad ibn Mu'az dan haka kun ga yadda manzon Allah yake abin shi sai ya zabo wanda tun farko ya san irin barnar da mutanen nan shi ya bada labarin ma abin da suka yi zo ka hukunta su ko kun fahimta yanzu a ce mai bakin kare a yi mishi juyin mulki jama'a wa kake tunani ya kamata a kira a cikin court martial ta sojoji ya mishi hukunci Al-Mustafa ina fata an gane haka ake yi wisdom din ke nan philosophy din ke nan haka ake Allah ya sa ka fahimci mai bakin karen da ake ne ba mai hular ka boyi ba a'a mai cin kwamo ina fata an gane Allah ya taimaka to in kun gane wannan shine manzo Allah yake kun yadda Sa'ad dan Mu'az suka ce eh mun yadda wa fi sahih al-bukhari mala yace hadisi yazo a cikin sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda qala yace nazala ahlu quraiza ala hukmi sa'ad ibn mu'az banu quraiza sai suka yadda da hukuncin ainihin wato Sa'ad dan Mu'az fa arsala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ila Sa'ad sai manzon Allah ya aika wa Sa'ad domin a lokacin Sa'ad an ji mishi rauni yana jiya a masallaci sai annabi ya sa aka tafi masallaci aka dauko shi ko kun fahimta fa ata ala himarin sai zo akan jaki falamma dana min al-masjid da ya kusanci sallacin قال الانصار في من ذن الله يتي وانصارا ومتان المدينه ودنن سو اوس ده خضرت ان كنا قوموا الى سيدكم كتاشي كترو مي جدانكو النبي يتي الى كتاشي كترو شي an fahimta zamu zo a tattauna wannan don naji wasu ƴan bid'a suna hujja da wannan akan in babba ya shigo a tashi a miƙe a'a da sai annabi ya ce qumu li sayyidikum qumu ila ku tashi ku tarbo shi malam da kanshi zai zo ya tattauna mana wannan karatu mun je lokacin zamu tsaya mu daddale wuri insha Allah aw khairukum ko kuma ku tashi ku ainihin taro wanda yake yafi ku alheri fa qala haula inzalu ala hukmika sai manzon Allah yace kaga waɗannan banu quraiza sun yadda da hukuncinka fa qala sai manzon Allah sai shi Sa'ad yace to tunda sun yadda da hukuncina tukutalu maqatiluhum duk wani soja daga cikin su wanda ya taba yin yaki ko iya yaki to a kashe shi kun ga ikon Allah sanda manzon Allah yace a kashe su Sa'ad yana wurin kun ga yadda manzon Allah yake aikin shi ko kun fahimta jama'a da ya tashi sai ya ce a dubi duk wani wanda ya iya yaki cikin su to a kashe shi wa tusba zararihim sannan kuma zuriya ya'ya a kwashe su a matsayin ku yango qala sai manzon Allah yace qadaita bi hukmillah kai hukunci da hukuncin Allah wa rubama qala bi hukmil malik a wata fadar sai manzon Allah yake kai hukunci da hukuncin sarki mai rumfa babu tokara Allah jama'a kun ji wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari qala ibn al-qayyim babban malamin tarihi ibn al-qayyim yace qalu ya sa'ad sai suka ce ya sa'ad inna ha'ula al-qawm قد نزلوا على حكمك waɗannan mutane sun yadda da hukuncinka wa qala sai fa'ali yake hukumi nafizun alaihim kuma an yadda ne hukuncin za a zartar musu kar in fada kuma a zo ai wasa da shari'ar qalu na'am sai suka ce kware an yadda in har kai kai hukunci za a tabbatar da hukunci qala sai yace wa 'ala almuslimin suma muslimi sun yadda da hukuncin da zan yi za su karba قالوا نعم سوما مسلمي سنيدا قال سيجي وعلى من ها هنا حكا نواندكي نم وأعرض بوجهه وأشار ناهية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وتعظيما واتو ابن القيم ينا فإن يدى أبن يفعلوني دا أكا كاوش أنا كاو وانا دتيجة سعد أكا تيتو قاسنا بني قريضا سنجي سنيدا دا حكونشن دا قيمسو سيجي تو سوطن سنيدا aka ce musulmi kuma kun yadda eh to dai tai sai juya ga fuskar shi sai fuskanci manzon Allah yace waɗanda ke nan ma sun yadda ina nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya ƙara daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am manzon Allah da ya fahimci sa'ad da shi yake sai yace eh wa alayya ni ma na yadda kuma hukuncin ya hau kaina qala sai sa'ad yace fa inni ahkumu fihim an yuqtala ar-rijal وتسبذ ذريته وتقسم الأو وتقسم الأموال. تهكنتي ناقم دسوشيني أبي مزاجن دقكشي. يا راك أنا ناقوم دقكواشي سو دوكي ياقوم جونكي دثوران سدو أرجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذن الله يتي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. أجيك أكاي هكنتي قم دسو دهكنتي الله. وتهكنتي كيايدي دهكنتي الله. Allah da yake can saman sammai guda bakwai wa aslama minhum tilka laylata nafarun qalila qabla an-nuzul kafin azartar da wannan hukunci kun fahimta jama'a da daddare don da rana ko da safi akai hukuncin to daren da za a yi hukuncin sai aka samu wasu ɗan kaɗan daga cikin su sai suka ainihin musulunta kaji yadda musulunci yake da suka musulunta sai aka kyale su abin da zaka ce me ya hana sauransu musulunta taurin kai ne mai yahudi zaka zo ka gane gaskiyar wannan taurin kan zaka ji huyayyu dan akhtab da aka zo za a kashe shi sai da yace manzon Allah wallahi ban yi nadama duk wata kiyayya da ne maka ba amma kaddara ce wadda dama mu bani isra'ila muna shiga yaki kuma tana hawa kanmu sai ya zauna yace a kashe shi amma bai nadama ba ka san ba yahude da gaske yake ya yanke shawara ko ka yanke shawarar kai ma za ka yi musulunci haka ko kun fahimta jama'a ku ji da suka musulunta sai aka kyale su wa haraba amru ibnu sa'ad akwai wani cikin su mai suna amru dan sa'ad sai ya gudu me yasa ya gudu fantalaqa falam yu'lam aina dhahab ya tafiye shi ba amma san ina ya tafi ba wa kana qad abad dukhul ma'ahum fi naqd al-ahd tunda aka zo warware alƙawarin dama shi sai zaman shi a gida bai fita ba suna dawowa sai fahimci za a biyo su sai gudu shikenan ba cas ba as dai warware alƙawari ba kuma kisa bai hau kan shi ba falamma hakama fihim bidhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da sa'ad ya zartar da wannan hukunci da aka yi musu shikenan sai manzon Allah ya bada umarni bi qatli kulli man jarat alaihi al-musa minhum duk wanda aka taba gogawa aska akai mai gyaran fuska sai manzo Allah yace shike ma'ana mai gemu kenan ka fahimta hausa ce akai maka ko larabci ne bi qatli ko amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qatli kull man jarat alaihi al-musa minhum duk wanda ko ainihin wato aska ta taba goguwa akan ainihin wato habashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin bada dokar cewa a yanka shi wa man lam yambut wanda kuwa gashi bai taba fito mishi ba wa man lam yambit wanda gashi bai taba fito mishi ba ulhiqa bi dhurriya sai a ce yana cikin yan yara sai a sa shi cikin kananan yara fa hafara lahum khandaqan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haka wani katar rami fi suqil madina a kasuwar madina وضربت أعناقهم أكلم قداس ويايس وكانوا بين الستمائة إلى السبعمائة والسبعمائة فكانوا متون أليش دنزوة أليبقوي للي ونن فركم فاوان دي أيكي ونن يأيكي فاديو نافات أنغاني ولم يقتل من النساء أحد أما بركة عادلت المسلمين شبا أكشا ما تقول ليبا سوى امرأة واحدة سيما تقايا إتماكما كانت طرحت على رأس سويد ابن الصامت رضي الله عنه روحا تاجيه أينهن دوس النقا شيني روحا دوس النقا تاجيه كون صحابي ميسونا سويد ابن الصامت فقتلت حسيتا كشيشي دان هكا لوكا تند أكزو أكتتروس سياكا ذاولوتا سياكا كشيتا إتاكا إياكا كشي قدوب عدلت المسلمين جماعة ممفهم شوانا وأتي بحيي بن أخطب sayaka kamo shaytani fitnan nan tsoho huyayyu dan akhtab wa alayhi hullatun faqahiyya ya sanya wata riga wanda yake ta sha ado a gabanta qad shaqqaha min kulli nahiyatin qadra ummila ya bita kowata gaba baya ko ta ina ya tsatsaga riga gurgurdan yadda ya tsa zai iya shiga li alla yaslubha majmu'a yadahu ila unukihi bihablin watu da ya tashi sai ya sawo riga wadda ba ta da hannu kun fahimta jama'a sai ya saki hannayen shi ainihin a cikin rigar amma sai wa rigar ya huhu da riga haka wai yadda in an zo za a kashe shi tunda ya san dai kisa ne ba za a iya fito da hannayen shi a daure a wuyan shi ba yadda dai yadda za a yi hannayen shi suna sake daga wuyan shi ya sawo irin wannan nau'in riga falamma nazara ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babban kafiri huyayyu dan akhtab da ya kalli manzon Allah kala sai ya ce da manzon Allah ama wallah na rantsa da Allah saurare ni kaji malum tu nafsi fi adawatik man taba zargin kaina game da nayi gaba da kai ba ban yi nadama ba walakinahu sai dai kuma yadda al'amarin yake mai ko man yakhzil Allah yukhzal to wanda Allah ya wulakanta shi kawai sai wulakanta Allah ne kawai ya so ya wulakanta ni amma Allah ban yi nadama ba thumma aqbala ala an-nas huyay ya gama magana da manzon Allah sai kuma ya juyo ga mutane fa qala ya ayyuhan nas ya ku jama'a innahu la ba'sa bi amri Allah qaddara Allah ce eh ba laifi mun yadda kitabu Allah ne rubuta mana wa qadaru qaddara ce wa malhamatun yaqi ne kataba Allah ala bani Isra'il da Allah ya rubuta bani Isra'il mu duk inda muke sai mun yaqi thumma jalasa fi zauna faduribat unquhu sai aka da tsauyen shi kun ji jawabin da yake nan bai na dama ba kokar yana cewa kan gidansu ne su bani Isra'il inda yaqi ne sai sun shiga to kuma inda baka rinka shiga yaqi to wata ranka zaka mutu to in dai baka shirye ka mutu ba to kakka shiga yaki yace to yana tabbatar da shi bani Isra'ila ne kuma su ɗan yaki ne kuma kaddara yaki ce ta hukar shi dan haka ya karbe ta jama'a kun ji ƙarshen tarihin yakin kabilar Banu Qurayza ina fata an gane malam yace ma yustakhraju min ghazwati bani Qurayza min fawaid fa'idojin da za a cire daga ainihin wannan yaki na ainihin bani Qurayza الأولى فائدة تفرقوا مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما بهم من الجهد والمشقة بعد غزوة الأحزاب إذن يبدأ صحابي سكي دقاوة بن أمر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دد إلن وحلا دقنشن دسكها دد شي باين أنغم يايكين أحزاب كنغ أندا وجراكين كاديكا أجكا ينكا ونمانا تنجيشي سياكتي أفتو أما ميفارو sai suka fito saura audatihim suna komawa gida nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai shelan manzon Allah sai ya zo yayi kuwa yace la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kar wanda ya sallal al-asr inji manzon Allah sai a kabilar bani quraiza mabadaru ila al-khuruj fawran sai suka gaggawa suka fito imtithalan li amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka bi umarnin manzon Allah وهذا هو شأن المسلم حكا كما ت مسلمي زما الامتثال للامر يلنك بن عمرني بل المبادره بل المبادرة إلى امتثال الأمر با وي ما بين عمرنين با gaggawa wajen bin umarnin kar ya zama zaka bi umarnin amma sai an yi jayayya da kai kun ga yau da akwai da yawa musulmi akwai da yawa ahli sunna yau naga ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya dan ja tukuna sannan daga baya sai yadda akwai da yawa yau wadanda ke cewa kansu ahli sunna ga sunna ta zo sai ya ja tukuna sannan yadda to ba haka ake so da kai ba so ake kai gaggawar biyayya wala kana al-amru shaqqan koda al-amrin yana da tsanani وتركوا التسويف دكما برن سوف شيني التسويف سوف أفعل كبر حكا كبر تيوى سوف تو سنجي دا سنو كن سعبن سنو سنجني من داو أقد يا شيني تيوى وتركوا التسويف دكما برن سوف والتأجيل دا جنكري للامتثال نافات أنغاني والعيش مع الأماني كبر تيوى سوف kabar at-ta'jil jinkiri do wajen bin umarni wal aish ma al amani karayi cikin burace burace kullun to zamu yi in dai sunna ce zamu yi a bar cewa za kai tashi kai kawai in dai musulunci ne zamu yi a ka bari kawai kullun kai kenan cikin zaka 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 a tashi kawai ka fara yanbaghi ala al muslimi fawra sama'ihi li ayati llahi subhanahu wa ta'ala abin da ya kamaci musulmi da zarar ya ji ayoyin Allah mai tsarki da daukaka au sama'ihi li ahadith rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ko ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yamtasila ma fiha min amrin ya gaggawa ya bi umarnin da ke cikin ayoyin ko hadisan wa yajtaniba ma tadammanathu min nahyin sannan duk abin da waɗannan ayoyi ko hadisai suka hana ya hanu ta'atan lillah wa li rasulih dan yi wa Allah da manzon Allah da ka ji karshen magana dan yi wa Allah da manzon Allah da amma kai ya zama yanzu wani yanayi aka shiga alhamdulillah mu mun jima a cikin wannan fage na da'awa kamar yadda nake fadi kullun shekara 30 ba wasa bace hakikanin al'amari mun ga irin wannan tattare da al'umman musulmi mun ga kuma irin wannan shegantakar da yawa tattare da ahli sunna ba zai aiki da sunna ba sai bayan an yi jayayya ba zai aiki da sunna ba sai wani dalili ya faru wanda da yake tare da shi da suke fada da wannan sunna sun bata sai kuma ya dawo ya ce yanzu zai aiki da wannan sunnar dan kuma ya bata wa na rai tunda suna tare shekara da shekaru ya san sirrin shi baya kaunar wannan sunnar to yau sai yace zai yi ta bai yi wannan ta'atan lillahi wa li rasulihi ba ana so ne kai me kai ta'atan lillahi wa li rasulihi inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila llahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ya ce manzon Allah ya ce kawai sai kai da amma ba za kai ba saboda kaza saboda kai ta kawo dalilai to karka sake karayu a cikin irin wannan kuma wannan yana daga abin da ya jawo musulmi ci baya jama'a in kuka saurari tafsirai na da ne tun daga najiyar shekaran jiya da makamantansu na yi ta magana irin yadda musulmin farko suka yi karfi wajen ilimin addini da kuma ilimin kimiyya da fasaha me yasa saboda sallamawa me yasa musulmin yanzu aka bar su a baya wajen kimiyya da fasaha da ci gaba shine rashin sallama abinda Allah ya ce an fadi kai musu to tunda kai musu ilimin da ke ciki zaka amfani ne ba zaka amfani ba ko kun fahimta jama'a ba zaka amfani ba so ku fahimta duk lokacin da kake wa Allah da manzon Allah jayayya to duk fagen da aka so na ɗaya sai an same ka gida ba gidaje na biyu sai an same ka kafi kowa ci baya da rashin wayewa karancin ilimi ko gaba ɗaya zai tattaro a kanka amma in ka sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zama kana da basira kana da dabara kana da ƙwarewa kana da kaza saboda waɗannan siffofin na Qur'ani da hadisi ne za su bayyana tattare da kai dan al-Qur'ani da hadisi ba aikin banza bane ba za ka rayu cikin al-Qur'ani da hadisi kana sallama wa Allah da manzon Allah kai tsaye kuma a ce ba a samu wani tasiri tattare da kai ba ba za a samu haka ba shesa malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai yadda suke da zakakurar baiwa wajen ilimin addinin musulunci haka suke dangane da abin da ya shafi kimiyya da fasaha a karkashin haka suka bi suka yi ta zakulo waɗannan ilmomi da ake kira geography biology oceanology menene duka suka yi ta kwakulowa daga cikin alqur'ani da sunna saboda sun sallama kai kuma sai aka baka da jayya littafan da ake diban shari'a a cikin su aka tsoratar da kai game da su sai a ce maka ina baka iya bude qur'ani ka karanta ka fahimci abu ina baka iya bude hadisi ka karanta ka fahimci abu sai me sai a ce ka tsaya altafan fiqh littafan fiqh kuma amma abin da ke cikin su dukan shi daidai ne to amma fa da larabcin wasu mutane ne ba na annabi ne dan haka albarkar da take cikin ta Allah babu a nan ciki albarkar larabcin da ke na manzon Allah babu a nan ciki to amma sai a rudar da kai an batar da kai baka sani ba an raba ka da direct connection shine kullun sai ka bi ta bypass nan fa ina maganar umma abin da ke cikin nan daidai ne balle za a samu wasu abubuwan ba daidai bane saboda haka jama'a ku sallama wa Allah ku sallama wa manzon Allah za ku ga kuna da basira na gaya muku irin yadda sahabbai suke in abu ya turke wa sahabi sai ga mai Allah yace mai manzon Allah yace kawai shikenan da ya hada sai ya samu mafita saboda haka duk waɗannan sciences da suka fitar sun fitar da su ne a cikin alqur'ani da hadisi kai kuma yanzu ka tafi lalube wani wuri shi yasa sai ka sha wahala ko kun fahimta jama'a wani professor ne aka kawo mana shi daga America lokacin muna yan makaranta yazo ya karantar da mu wani course mai suna Business Information Systems BIS sai ba mu assignment akan EC Electronic Commerce yace kuma ina son mu kawo sai saboda America suna da raha kuma suna da cika baki wajen raha yace I want you to refer me to the most strongest reference ever in the world ina son ku kawo min hujjoji manya-manyan hujjoji sai dariya sai ya fita yanzu na gama assignment dina gaba daya yanzu sai ni reference da muwatta ta Imam Malik babin kasuwanci na ɗiba waɗansu hadisai da babu kasai ne abin nan to shikenan da yazo sai ya ce ka bai san wannan littafin ba ina na same shi na ce mishi ina da shi da iya ganin sun ce mishi sai na zo mishi da shi kashi gari sai ce waye rubuta wannan sai na ce ai wani emeritus professor ne 1300 years ago ya ce wow na ce shekara 1300 wani professor ne ya rubuta shi ya ce zan ba shi abin ci kwarai da gaske ya je ya nazari ya ga abubuwan da na faɗa mishi da references ɗin da ne wallahi jama'a 98 ya bani saboda haka wannan takarda assignment din dan tarihi ma aje ta ne laminating dinta wato ana magana ne saye da sayarwa ta hanyar na'urar zamani irin ta computer da internet menene asalin wannan cinikin asalin wannan cinikin yana cikin hadisan Bukhari da Muslim ne amma kafin Bukhari da Muslim Imam Malik ya ruwaito su wanda yake shine malamin malaman su waɗannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya halatta a yi cinikin abu da kai ka biya kudin abun da gwargwadon yadda aka siffanta maka shi ko aka kawo maka shigen shi electronic commerce is all about this misali talabijin ne ya fito misali bari in yi muku misalin abin da ya fito kwanan nan wata Sony ta fito wata handset Sony wadda ake iya saka ta a ruwa ranar da ta fito da daddare da za su fara tallanta sai suka sanya ta a internet haka gata nan ana kwarara mata ruwa to sa'annan a nan internet din zaka iya juya ta ka ga yadda take da kazanta da karfinta da gig dinta da memory da duk abin da ta duk facilities da kudinta da komai kuma a ce in ashire kake baka siya shikenan ka siya shine electronic commerce ko kuma ɗaya daga cikin electronic commerce ne to kai ka dubi abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana fatawa da shi ya halatta mana cewa in zo wurinka in ce maka Alhaji bana zan yi noman farar masara kuma kowace masara zan zuba tiya 40 a cikin buhu kuma kowane buhu ga irin shi ga yadda zan dinke shi duk in siffanta maka shi sannan kuma kowane buhu zan sayar maka naira 10,000 ne ina sa ran zan yi buhu 200 amma yanzu ina son ka bani kudin buhu 100 yanzu kaga nan akwai masaran ne a ƙasa
an shuka ta ne ba shuka ta ba amma annabi ya halatta cewa ka dauki kudin ka bashi a bisa wannan yarjejeniya shi kuma ya cika maka wannan alƙawarin to duk wani abu da kaga ana tallan shi a internet fa ba wai za a yi bane an yi ne abinda kake bukata kawai ka tafi kowane banki a Najeriya nan ka bude da Miss Larry account ka bude account wanda dala ake zubawa ba naira ba sai su baka ainihin abin nan kati me yake da suna na abin nan na electronic card mastercard idan suka baka mastercard duk lokacin da kaga wani abu a internet ka gamsu zaka saya ga kudin shi sai ka sanya wannan lambar mastercard sai kaga sun cire kudin har wani lokacin sai ga alert a handset dinka an cire shikenan sai ka fada address din inda za a kawo maka duk inda kake a duniya kana zaune sai ayi sallama da kai sai a mika maka ba ko kwabo ba zaka ba dan aiki ba don an cire duk a cikin wannan abu kuma ma har ya fi araha yanzu littafin engineering da dama da software da makamantansu galibin su muna tafiya kan amazon.com ne da ka tafi amazon.com zaka sai duk littafin da kake so kuma a kawo maka ko ina kake a duniya to yanzu wannan electronic commerce ne to kai musulmi da ka san wadancan hadisai da maliku ya ruwaito ka dauka ka duba ka ga ba za ka iya referring asalin wannan kasuwancin zuwa ga wancan littafin ba za ka iya shine albay'u bisifa a sai abu ta hanya a siffanta maka shi abinda yasa na kawo mana wannan ya aka yi su Imam Malik suka san waɗannan irin abubuwan yau da su Imam Malik suna nan a duniya irin waɗannan kasuwancin duk za su shiga ciki to kenan ku da kuka ki hadisan manzon Allah an gaya muku kawai da kai yaushe za ku san wannan na haka sai ka zauna kullun sai ka kasa tattafai kafin ka siyar ya ribe ba dai ka kiyarda da abin da annabi ya faɗi ba ko kuwa ina fata an gane don haka Ibn Taymiyyah yake cewa a duk duniya ba a rubuta littafi wanda yake dauke da fundamentals wato tushe da asalin kasuwanci ba irin Muwatta ta Malik kuma Muwatta ta Malik tana dauke da sirrorin kasuwancin da har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya duniya kanta bai waye game da shi ba amma annabi ya faɗi wannan kasuwancin kuma sahabbai sun yi kuma sun samu albarka dubi Abdurrahman da ya iso Madina aka dauki gida da shago da kaza aka bashi ha da yake ya yarda da hadisi ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake me yake dulluni ala suq ku nuna min kasuwa kai yanzu wani alhaji ya kira ka yace zo za a yi maka aure za a baka mota za a baka kujerar haji sai dai kai zaman tahiya a gaban shi kace Allah ya saka da alheri ka zama banza amma Abdurrahman sai yace mai dulluni ala suq a arike Allah ya sa albarka a nuna min kasuwa ya tafi su Qainuqa ya tafi kawai shikenan sai ya samu yan manja yace to ni na iya sana'an manja ku bani wannan galan daya aka bashi aran kwalabe sai koma gefe haka kawai sai sa teburin shi sai su suna cewa galan jarka drum shi kuma sai ya bullo da yana sawa na ainihin yan kananan kwalabe ku tumbutsa kwalbar APC da kwalbar kaza talaka in sun zo an aiko yaro wannan naira 20 a guje sai ga sabon kasuwanci ya zo da sai dai ku hada kudi sai ku sai jarka sai ku hada kudi to sai ka tsaya ka wuni a gaban mai manja wanda za ku hada kudi bai zo ba to ga wani ya bullo da fasaha saboda shi yayi karatun hadisi kai kuma kana ta saboda haka Allah ya faɗi wata magana a cikin Qur'ani ku je ku karanta duk tafsiri zaka ga abinda suke cewa kenan wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzon Allah biyayya Allah zai shiryar da ku game da kasuwanci game da neman kuɗi game da ilimi game da likitanci game da siyasa game da kaza duk in dai kuka yi manzon Allah da'a ba za ka taba nadama ba ni na lamince maka haka duniya da lahira shi yasa kaga Imam al-Bukhari da ya rubuta littafin Sahih al-Bukhari zuwa ya tsaya a Ka'aba wuri mafi daraja a duniya a lokacin aikin haji yace ya jama'ar musulmi ni ne baban Abdullah Muhammad bin Isma'il mutumin kasar Bukhara da kuke jin labari yace ga littafi na rubuta kuma na tace duk abin da ke ciki daga manzon Allah ne ku karanta ku yi aiki da shi ku yi wa'azi ku bi ranar kiyama ku ce ni ne na yarda ba wanda ya ife rubuta littafi kawaidi ko risala ko ahlari wallahi ya tsaya gaban Ka'aba ya faɗa maka haka sai dai ya ce to Allah ya ba mu sa'a in kuma an yi kuskure Allah ya tsare mu haka suka ce fama aminu fi dinihi ka mughamir wanda yake da tabbas addinin shi ba iri ɗaya ne da wanda yake lalibe ba saboda haka in kun karanta Qur'ani ya ce hadisi ya ce kaza ka rinka yadda ka gani idan dalibi ne kai a accounting idan dalibi ne kai a biz admin idan dalibi ne kai a ICT idan dalibi ne kai a medicine ko pharmacy ko kaza ka rinka karanta Qur'ani kana yadda kai tsaye zaka ga kana nan sai ka rinka ganin duk abubuwan gasu nan naga sai kaga da zaran an zo an fara warware ta formula kai har ka fahimci inda aka dosa ka rabu da sauran suna can suna bin iblis saboda haka ku kiyaye wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wallahi babu wanda zai bi Allah da manzon shi yayi asara ko yayi nadama babu Allah madaukakin sarki ya taimaka as-saniya darasi na biyu kharaja as-sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim ila bani quraiza sahabbai suka fita zuwa ainihin kabilar bani quraiza wa dakhala waqtu as-salah lokacin sallahi faminhum man salla wa minhum man tamassaka bi zahirin nas daga cikin sahabbai akwai wanda yawa kanshi fatawa sai ya ga cewa ai annabi yana nufin dai mu yi gaggawa ne amma ni tun a hanya bari in yi sallata daga cikin su kuma akwai wanda ya rike zahirin nassin gam walam yusalli bi salla ba illa ba'da wusulihi ila bani quraiza sai da ya kai zuwa ga kabilar bani quraiza fahum qad ijtahadu fi fahmi an-nass ash-shar'i kaga sahabbai sun yi kwazo sun yi kokari wajen fahimtar nassi na shari'a dan haka wa idza jitahada al-mujtahid wa idza jitahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran idan malami ya kwazo ya kuma dace wajen kwazon fitar da fahimta to yana da lada biyu wa in akhta'a falahu ajrun wahidun in ya kuskure kuma to yana da ainihin lada kwaya daya ba wai ladan kuskuren ba a ladan kwazon ladan kwazon sai a rubuta mai to in ya dace sai a kara mai lada ɗaya ladan dacewa idan kuwa har ya kwazon to ana nuna kenan ba wani malami da zai kokarin fatawa da ilimin shi ba da son zuciya ba ya zama yayi asara idan ya dace yana da lada biyu ladan kokari da ladan dacewa idan bai dace ba yana da lada daya ladan kokari sannan kuma ba za a kama shi da laifi ba amma sai in ya zama ba da son zuciya yayi ba amma idan da son zuciya ne hadisi sahihi yazo cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda duk akai wa fatawa ta son zuciya to zunubin wannan aikin da zai aikata na muguwar fatawar yana kan wanda yayi mishi kenan yanzu in aka samu malami kawai saboda son zuciya ya san cewa abin da yake gaya maka ƙarya ne ya gaya maka kuma kai ka amintu da shi sai ka bi baka da zunubin wannan aiki shi yake da zunubin fatawar da kuma zunubin mugun aikin to kun ga irin waɗannan hadisan sai ka auna su da irin gwagwarmayar da ake da malaman Najeriya in an je aikin hajji akan ga fatawar da su kansu sun san daidai ce amma sai ce in ya bada wannan fatawar ba hukuma alhazai ba za ta bashi kujera ba wai wani lokacin sai ka je ya ce don Allah malam sai dai fa ku yafe mana ko kuma in ya gama wa'azi ya fito ya danka sai ce malam ka ji abin da na faɗa ne wallahi sai dai fa ku yi hakuri da mu a'a wallahi ba kai mana laifi ba kanka kaiwa shi ya nace ne wai duk shekara sai ya je hajji to dan haka kullun hukuma alhazai ita kuma za ta fitar da qararat allati la tataraja'u anha tun kafin a tafi aikin haji hukuma alhazai za ta ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da take so dan haka yanzu za ta nemo malamai ne su zo su yi justifying abin kawai su zo su tabbatar da abin amma an riga an zartar kamar yadda suka rena ku sai kawai sun je Abuja sun gama zartar da abin da suke so wai kawai wai sai a zo a ce wai alagawa ta malam mun zo ne da Allah ga wakilan gidan rediyon Germany ga wakilan Faransa da BBC ana so ka yi hira da su wai wannan abin da Allah a ja hankalin mutane what if abin tun farko ya yi contradicting Islam a dai wai kai ka ja hankalin mutane sannan sai ga yan jarida wai a gidana wai ta zo wai a yi jawabi game da mutane wai su ba da donation na jini nace donation na jini is not my problem, ba shi cikin agenda ta donation na jini, don ni a aqida ta donation na jini ba matsala bace, domin mu musulmi an gina mu akan taimako. Waɗanda suka saki aikin su kafirai sune waɗanda ba a gina su akan taimako ba, sune sai an ta campaign na donation for blood. Mu al'ummar musulmi duk wanda rashin lafiya ta kama shi a cikin gidansu ko a anguwar ko a masallaci za a tara mai jini, dan haka we don't need any propagation for that. Nace amma kin san abin da muke so, ki zo ki hira da mu cewa turawa su cire bakin su game da al'amarin mu, su bar mu kafa shari'ar Allah a kasan nan ba ruwan su da mu, sannan duk wani wanda ya saci kuɗi ya kai musu su dawo mana da su. Mu abinda zaki zo ki hira da mu kenan, ita ce ajandan mu, wannan ku ajandar su ce, wadda kuma mu ba matsala ce gare mu ba. To amma da yake galibi an rena malaman na musulunci sun zama wawaye, sai kaga har taro za a kira sai su tafi, sai a ce wai za a yi taro akan child spacing, tazarar haihuwa. Tazarar haihuwa mu a wurin mu ba ita ce matsala ba, tuwon dawa da miyar kubewa da nama zuku-zuku shi muke bukata. Dan haka ku yi hanyar da wannan zai samu. Yau ummace ta dauki ciki, nan da wata tara ta haife, kwana 14 ta gama jini, mijinta ya sadu da ita ta sake daukan ciki, tana shayar da wannan ko ta sake haihuwa wancan, sai ta ranka ya su ta shayar, ba matsala in dai za ta ci tuwo mai kyau, za ta ci nama zuku-zuku ba matsala. To amma an rike nama zuku-zuku ka gama ta tana tafiya kamar kare mara lafiya, kwadangen kwadangen kwadangen, ina za ta iya shayar da yaro ɗaya balle biyu, shine matsalar. So ba matsalar mu wannan ba. To amma da yake sun rena malaman, sai kaji an je an tara malamai a wani wuri, an tafi Mr. Biggs, an je an siyo musu abinci ba su taba ci ba, bakin su na wari, an zo an ba su shikenan da ya ci, sai kaji yana ta haura giya a gidan radio, yana ta haura giya a gidan radio, yana kira ga musulmi su fito su yi wannan tazara, saboda addinin musulunci ma ya ce ka ba ka ji wawa, kai ba ka da ajanda, kai tankin kai karatu baka san me zaka yi da karatun ba, shine kazo suke amfani da karatun ka su biya kansu bukata, ko kun fahimta jama'a? So malamai dole ku natsu, ku rinka kare naku manufofin, ya zama ku ajiku akan naku manufofin. Yanzu da yawa malaman nan da ake sa su a gidajen rediyoyi su ne mana tafsiri fa jama'a, an ja hankalin su akan su kauda wasu maganganu nasu da za su faɗi, amma su karfafi wasu maganganu da gwamnatoci ko kuma wasu mutane suke so, sannan a sa tafsiran su, in ba haka ba fa ba za a sa ba. Shi kuma saboda ba kauye ne, shi lallai so yake a ce an ji tafsirin shi a gidan radio, dan haka sai ya zama yana tafsirin ne amma baya da yada tashi da awar, sai dai tasu tir a ce kana malami ka rayu baka da yanci, ko kuma Allah wadaran malamin da zai zama abin da yake fadi ba shine abin da ya imani da shi ba, saboda yana son a ji shi a tashar radio ko a gan shi a tashar talabijin. Allah wadaran gidadanci da kauyanci. So da haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a, lallai kakka sake kai fatawa ta san zuciya. To kuma wannan karatun yana nuna mana ba a zargin duk wanda ya fatawa sai ta zama kuskure ce, matakar kuskuren ne ba san zuciya ba. To amma ko wannan zai tabbatar da abi duk abin da mai fahimta ya fahimta, don wannan hadisin wasu suna hujja da shi cewa ai gashi annabi ya yarda da fahimtar duk waɗannan, a'a annabi ba ya yarda da fahimtar su bane duka, sai dai ya fahimci cewa abubuwan da suka fahimta gaba daya zai iya zama daidai, don akwai abubuwa guda biyu waɗanda akan matsala daya ba kuskure bane daidai ne. Misali yanzu mutum ya zo sallah sai ya daga hannun shi daidai da kafadin shi, daidai ne, sai ya zo sallah sai kuma wani ya daga daidai da kunnuwan shi, daidai ne. To yanzu waɗannan abubuwan guda biyu suna sabani da juna a zahiri, amma suna karo da juna ba sa yi. Saboda haka kai malami sai ka ga wancan yayi wannan, wannan kuma yayi wannan, sai baka zarge shi ba, sai a ce to ai malam ma ya yarda a bar kowa akan fahimtar shi, a'a dan abin dukkan shi daidai ne. Abinda annabi ya ce musu kar ku sake ku yi sallah sai a kabilar Bani Qurayza, wasu sai suka ga lokacin sallah yayi sai suka ce ai dama annabi ya faɗi wacce magana ne kawai dan mu yi sauri, dan haka tunda lokacin sallah yayi mu yi. Wasu kuma fa sai suka ce a tunda annabi ya ce sai a bani Qurayza sai a bani Qurayza magana ita ce sanda suka isa bani Qurayza lokacin sallar la'asar ya fita a sun yi daidai waɗannan da suka yi sallah akan hanya sun isa bani Qurayza a makare a sun yi daidai saboda haka shine ba a zarge su ba amma idan ya zama ɗaya ya fahimci kuskure ɗaya ya fahimci daidai to wannan shine ake gyara bari in gaya muku kusan shekara 30 nan muka kwashi rikici daga Zaria muka tafi wurin Malam Abubakar Gumi akan mas'ala ta tasmi'i ita ce ladanci shin ko ladanci musulunci ne ko kuwa sai da bukata ko kuwa yaya abin shine liman ya ce Allahu Akbar sai wani ya ce Allahu Akbar wannan daidai ne ko kuwa ba daidai ba ne sai ana bukata a lokacin nan abinda mu da shugabanninmu da malamanmu muka tsaya a kai wanda ya jagorancin tafiyarmu shine marigayi Malam Hudu ce kaji Allah ya gafarta mishi shine ana yin ladanci ne kadai in ana bukata in ba a bukata ko bid'a ne me hujjar mu muka bude ihya'us sunna muka